Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariyan yau Asabar 11 ga watan Yuli shekarar 2020. Baba Yakub Makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki ƴan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zama ƴan kasa ga baki da suka shigo Amurka a haramce tun suna kananan yara. Akalla mutum daya ya rasa ransa a yayin da masu zanga-zanga a babban birnin kasar Mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati suka kuma toshe manyan tituna suna neman shugaban kasar Ibrahim Boubacar Keita ya yi murabus. China na duba yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar karfafa tattalin arziki da Taiwan wanda ita ce babbar yarjejeniya mafi girma tsakanin kasashen biyu da ke takaddama da juna.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa waɗansu mahara dauke da makamai sun yi awon gaba da wasu jama'a ciki har da ƴan Niger biyu a garin Inlela da ke jihar Sokoto Najeriya kana suka nemi kuɗin fansa. A jihar Borno kuma wata kungiyar Amurka da ta kwaranta ta kasar Najeriya sun yi aikin haɗin gwiwa wurin tallafawa mata da rikicin Boko Haram ya rutsa da mazajensu. Bayan haka kuma zan gabatar da shirin a dawo lafiya wanda a yau za mu tattauna da wani babban bako ne kuma shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasa shiyar jihar Ogun. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki ƴan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zama ƴan kasa ga baki da suka shigo Amurka a haramce tun suna kananan yara. A wata hira da wani gidan talabijin na sashen Spaniyanci mai suna Telemundo, Trump ya ce shirin nan da ke baiwa baki kananan yara damar zama a Amurka na wucin gadi yana nan daram. To sai dai wannan bai kunshi yin afuwa ba, inji mai magana da yawun fadar shugaban kasa ta White House Jude O'Leary a wata sanarwa bayan hirar ta shugaba Trump. Sanarwar ta fadar White House ta ce dokar ta shugaban kasa za ta kafa ingantaccen tsarin shigowar baki. Kana ta jaddada cewa Trump zai yi aiki ne tare da majalisar dokoki domin samar da dokokin da za su kawo maslaha akan abubuwan da suka shafi zama ɗan ƙasa tare da ingantaccen tsaro kan iyakoki da kuma wasu sauye-sauye na dindindin, amma fa ba afuwa ba. A can baya gwamnatin Trump ta yi yunkurin soke shirin na baki ƙananan yara, shirin da aka ƙirƙiro a lokacin mulkin Obama da ke ba da kariya ga baki fiye da 700,000. Trump bai bayar da cikakken bayani akan daukacin dokar ta shigowar baki da yace zai sanya wa hannu ba, illa dai yace za ta hada har da shirin nan na baki kananan yara. An tsoma dokar hana zirga-zirga ta tsawon makonni 6 a Melbourne, babban birnin jihar Victoria ta kasar Australia, sakamakon karuwar kamuwa da cutar coronavirus. Victoria ta bada sanarwar sababbin kamuwa da cutar 216 a yau Asabar, kasa da 288 da aka samu a jiya Juma'a. Sauran jihohin kasar ta Australia sun bada sanarwar samun sababbin kamuwa 11 a yau Asabar. Babban kwararre a fannin cutuka masu yaduwa na Amurka Anthony Fauci ya yi gargadin cewa annobar tana ƙara muni a Amurka saboda kasar ba ta da kwakwaran shirin yaki da cutar. Fauci ya faɗa a wata tattaunawa ƴan kwanan nan cewa a matsayinmu na ƙasa, idan aka kwatanta mu da wasu ƙasashe, ba na tsammanin za a iya cewa muna yin ƙoƙari. Abin nufi a nan shine ba wani ƙoƙari da ake yi. To a farkon makon nan Fauci ya ba da shawara ga jihohin da har yanzu suke fama da yaƙi da cutar da su duba yiwuwar saka dokokin hana zirga-zirga, dukuwa da ƙoƙarin jihohin na sake buɗe al'amura domin farfaɗo da tattalin arzikinsu. A jiya Juma'a, Amurka ta ba da sanarwar samun sababbin kamuwa da cutar fiye da 65,000, wanda shi ne adadi mafi ƙaranci da aka samu a baya-bayan nan. Akalla mutum daya ya rasa ransa a yayin da masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar Mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati suka kuma tattoshe manyan tituna a jiya Juma'a inda suke neman shugaban kasar Ibrahim Bubakar Keita da yayi murabus. Shugaban mai shekaru 75 a duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa yayi Allah wanda ya da rashe-rashen rayuka da dukiyoyi da zanga-zangar ta haifar. Gidan talabijin na kasar ta Mali ORTM ya rufe aiki jim kadan bayan da masu zanga-zangar suka tattaru a wajen ginin gidan. Hoton bidiyon da sashen Bambara na VOA ya dauka ya nuna taron dubun dubatar masu zanga-zanga da suka tattaru a farfajiyar ginin majalisar dokoki suna neman kaita ya sauka daga mukaminsa. Haka kuma an bada rahoton cewa dakarun kasar sun harba barkonun tsohuwa ga masu zanga-zangar da ke jefa duwatsu ga ginin majalisar. An kuma ga masu zanga-zangar sun kakkafa shingayen killace ginin da kona tayoyi a kokarin toshe wani babban titi. Wasu shaidun gani da ido sun bada rahoton jin karar harbin bindiga a kusa da majalisar dokoki da kuma kafar yaɗa labaran kasar. Wannan ne karo na uku na babbar zanga-zanga a ban mako a cikin watanni biyu da suka gabata. Jagororin zanga-zangar kuma sun yi kira ga mabiyansu da su mamaye gine-ginen a matsayin matsin lambar tilastawa shugaba Keita ya yi murabus saboda kasa samar da sabon tsarin siyasa.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, waɗansu mahara da ba san ko su wane ne bane dauke da makamai sun afka ma wani gidan shan barasa a garin Ilela a jihar Sokoton Najeriya dake kan iyaka da birnin Kwanni, inda suka yi awon gaba da waɗansu jama'a ciki har da ƴan Niger biyu kafin daga bisani suka nemi kuɗin fansa. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yau da safe ƴan uwan waɗanda abin ya rutsa da su sun yi mini ƙarin bayani game da irin labarun da suka samu na halin da ƴan uwansu suke ciki, inda Jafaru sarkin shanu da aka yi awon gaba da ƙaninsa ke cewa
ni ne Jafaru Jumaru sarkin shanu. Al'amari na ƙanin namu wato je ne da dare Allah ya kawo musu wannan hatsari da shi da abokan kulla shi aka iske su wajen da suka herawa da su nan wurin aka je aka ɗauke su. An ce bisa mashin ne aka ɗauke su wanda suka zo yan tada suka zo bisa mashin ne suka zo suka dauke su. Abokai ne uku da kuma mutum biyu wanda suka iske can wada ta Ilela don su ne aka tada su. Bayan mun yi wannan sanarwa sai matar guda cikin abokan shi tace da ta kiran ya tun ta ga mini ta yi ba su gan shi ba ta kiran ya sai tace to gashi da hasu Allah ya kawo musu hatsari masu satan mutane sun kama shi. Shi da cikin wannan magana lokacin kasa kasa nake magana tare su su tare su sai suka amshi fasalula guda daga cikin su sai ya ce lalle gashi mun kama su to kuma ku shirya ne jiya su shirya gaba da hansa kwa jiya sai kuma kada mu guda ya kiran ya sai suka aika wata lamba suka ce a kire shi bisa lambar dan su suka aika lamba an ka kama min lamba aka kama kanina lamba kanina shi ya samu da gulu ya kiran ya sun ka ce eh lalle su ga hannun su sannan kuma abin suka tambaya shi miliyan 100 suke tambaya miliyan sai miliyan 100 suka ce mu san tun a Najeriya na Allah zuwa miliyan 100 na naira ne yanzu ka ya faɗa mana muka ce yanzu dai a samu sai dare mu abin da muka duka gare shi yanzu Allah kawai muka saka ba ubangiji Allah ya ba su iko su dan ta'addar da su wanga wana mu da suka tai Allah ya ba su eh can akwai kwastam bi an ka ce tare da su abukan su ne sannan akwai kuma wanda suka zo a wurin shi su biyu su ma da shi da mata ta haka muka shi dai don ka mu yanzu abin da muka duka gare shi shine roko Allah saboda irin wanga abubuwa mun ji shi garaje kullu ana ji shi asali ne kadarori ne Allah suka kawo kuma irin abin da suke tambaya mu ba mu cewa ina muke da su da zan ba su amma Allah shi ya hikomi ga wurin Allah wannan kudi kadan ne da suke tambaya in Allah ya tashi gyara da ranmu ne zaka ga an sako su ba cikin wannan ba
haka ma matar daya daga cikin waɗanda abin ya abuka da su cikin wani yanayi na alhini mai tarin yawa da ban tausayin gaske ta yi bayanin yanda labarin ya zo gare su.
Sunana Usaina matar shishi sani to labari da ya zo game da kamin shi ne jiya da malishi zuwa shan karfe 6 sai son ya bugo waya ko da ya bugo waya bisa dogon lamba ta Nigeria da na dauka mun ka shiga daki da ni da yata sai na cewa ke magana sai sun ka ce ki bugo mamman sani yanzu da an ka saka rediyo an ka buga sai ce min Usaina biki ji abin da ya same mu ba sai na ce mishi mun ji a duka mun ga ta da ƴan uwana zazzabni sai ce to maza maza ki take kai ma Jahoru da Bakani wagga lamba a bugo yanzu yanzu ga sai na ta gidan Jahoru da gidan Bakani ba yanzu dan tana kai masa lamba nace sun ce maza maza a bugo bisa wagga lamba to yanzu da dare da nake da shi Bakani nace mishi aya ka sa mu kai magana da su sai ce sun yi magana da shi sun ce yanzu miliyan 100 suka so a kawo musu miliyan 100 dai sun kace on so shi kadai dai a ni ban sani ba ni ban yi magana kamar ni tambaya da dai nan mai nace mai lambar da nan ba ku she kun samu kun kira shi sani kun yi magana da shi sai ce min eh sun yi magana da shi su mutanen sun ce miliyan 100 suka so a kawo musu a ni ban san ko sunan ne an ka kama ba nan ga dai gane da shi da Usman Nasari su biyu. Ina cikin yanayin ji yayi mun ba Allah ci jiya. Ina ta addu'a dai Allah ya ranjaye, Allah ya sauka.
Kasancewa labarun da muka samu na nasaba da garkuwa hadda jami'ai masu kaki na Najeriya da ke kan iyakar yanzu haka jama'a na azar tambaya akan irin yanda wannan lamarin ke afkuwa duk da kokarin baza jami'an tsaro akan iyakokin Niger da Najeriya da hukumomin kasashen biyu suka yi. Jami'an tsaro sun tabbatar suwa muna a yau da sahe cewa suna can suna gwarumari domin ganin sun kubutar da waɗannan mutane daga hannun 'yan ta'addar da suka yi awan gaba da su. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kasar China tana duba yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar karfafa tattalin arziki na tsawon shekaru goma da Taiwan, wadda ita ce babbar yarjejeniya mafi girma tsakanin kasashen biyu da ke takaddama da juna, kamar yadda wata kafar yada labaran China ta bayyana. Yarjejeniyar wadda za ta rage farashin kayayyaki fiye da 800 daga bangarorin biyu, ta kuma kumshi shekaru biyu na karfafa dangantaka da amincewa da juna tsakanin gwamnatocin da suka dade ba sa dasawa da juna. A yanzu haka masu fashin baki na cewa tuni da aminci ya gushe a tsakanin su, kuma masu fitar da kayayyaki na Taiwan sun daina dogara ga kasuwannin China fiye da shekaru goma. Wata kafar yada labaran China ta ce yarjejeniyar za ta kare ne a wannan shekara. Karewar wa'adin yarjejeniyar zai kasance wata babbar turbar wargajewar dangantaka tsakanin China da Taiwan, lamarin da kuma zai tunzura 'yan Taiwan da suke bangare na dangantakar kasuwanci ta dala Amurka biliyan 149 da China, da kuma kakkaɓe zirin da ya rage na dangantakar siyasa tsakanin kasashen biyu. China da Taiwan sun amince su rage shingayen kasuwanci da ciniki a tsakanin su, to amma ba su taba aiwatar da yarjejeniyar ba. Dubun dubatar jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Khabarovsk da ke gabashin kasar Rasha domin nuna kin jinin gwamnatin yankin saboda hannu a kisan jama'a da dama. Zanga-zangar ta yau Asabar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 gabashin Moscow bata sami turjiyar jami'an tsaro ba, haka kuma ba wanda aka kama. Kafafen yaɗa labaran kasar sun ruwaito adadin masu zanga-zangar daga 5,000 zuwa 35,000. An kama gwamnatin yankin Sajal Furgal a ranar Alhamis, aka wuce da shi zuwa Moscow inda aka yi masa tambayoyi, aka kuma ba da umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni biyu. Hukumar binciken manyan laifuka ta Rasha ta ce ana zarginsa da hannu a kisan 'yan kasuwa da dama a shekarun 2004 da 2005 kafin shigarsa a sha'anin siyasa. An zaɓi Furgal ɗan jam'iyyar 'yan gurguzu ta Liberal Democratic Party a matsayin gwamna a shekara ta 2018, kuma ya yi fice sosai a yankin. Nasarar lashe zaɓen gwamnan da ya zo a bazata ta bayyana fushin jama'a akan tsare-tsare da manufofin shugaban kasar Vladimir Putin, wanda kuma ya nuna babban koma baya ga babbar jam'iyyar kasar ta Kremlin.
Magalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magalla, wata gidauniya da ke da cibiya a Amurka da ake kira Open Society Foundation da haɗin gwiwar Al-Amin Foundation sun ba da tallafin dala Amurka 100 ga mata 50 waɗanda rikicin Boko Haram ya jefa su cikin hali na kakanikayi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Dauda na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
Waɗannan mata dai sun haɗa da matan da aka kashe mazajensu ko 'ya'yansu ko sacin masu ɗaukar nauyinsu da waɗanda aka raba su da muhallansu da ma waɗanda ba san yadda 'ya'yansu suke ba ko kuma suke hannun jami'an tsaro, wanda mafi yawansu a zakan ke ci gaba da samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira. Malama Aisha Tububa dai na ɗaya daga cikin irin waɗannan mata wanda ta samu kanta cikin irin wannan hali, ta kuma amfana da wannan tallafi na naira 35,000 wato kwatankwacin dala 100 cikin waɗannan mata guda 50.
Me kike so ki da wannan kudi da aka baki?
Ina son doka jari. In yi sana'a. In shiga tsakanin jama'a don yi ma zuciya na ya kwanta, mutane ma su kalle ni ba datti ba komai.
Kina ke yar gudun hijira daga wani gari kike zo?
Daga Sambisa ne nazo.
Daga Sambisa?
Eh, ta area Bama.
Eh, wannan yar kike?
Eh, yarinya na ne.
To gashi Allah ya sa kun samu wannan kuɗi. Kamar ke taba samun irin wannan tallafi?
A'a, tun na fito ban taba samun wannan tallafin ba. Amma har yanzu yara na uku har yanzu akwai a jeji.
Suna nan
a jeji.
Tare da mahaifinsu suke ne?
A'a, suna wajen kanin babansu ne.
To kanin babansu ya zo doke su ne ko kuma sun bishi ne?
Da aka kashe mijina in zan je in doka yara na ni in sun zo sun kama ni sun tafi da ni zan je in kwashe yara na in tafi da su shine sirki na in ta karba a waje na tace zan je yaran su sha wahala ba kam ba zai yi ba in bar mata mu tafi in na samu hanya sai in kama hanya in zo in same ta sai mu fita da yara na yanzu yana wajen kanin baban su
nawa kika ce
yara na uku
guda daya ne za gaban ki
eh
shekaran ta nawa wannan
wannan shekaran ta hudu
tana karatu
eh ba ta karatu
Hajiya Hamsatu Al-Amin da ita ce shugabar gidauniyar da ake kira Al-Amin Foundation
akwai kuma mata wai da ƴan mata wai da Boko Haram suka dauke su suka tafi da su sun daddawo su ma muna da fiye da 500 to a cikin tallafa wanda muke yi nan mun koyar da su sana'a sannan to kuma a ciki shine muka dauka musu alƙawari zamu ba su tallafin kuɗi wato nan da dollar America 100 a lokacin dollar 100 ta tashi akan 35,000 kowace mace su 50 dukan su mun ba su 35,500 dan su taimaki kansu da kansu
to kamar kuna da niyyar ka fadada wannan tallafi ne ko kuma kun tsaya daga wannan
insha Allah
sannan mata zuna da wanda suke karkashin kungiyar ki za su kai nawa wadanda suka samu kansu cikin wannan itilai na jaraban Boko Haram
to wayanda suke yanzu gajicin gajiya a karkashin wannan gidoniyar na muna da 580 yanzu hakan nan
har yanzu dai ana ci gaba da samun kwaruwan yan gudun hijira sakamakon ci gaba da hare-hare da yan Boko Haram ke kaiwa kan jama'a musamman ma mazauna ƙauyuka Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A kokarin da shirin hadawa lafiya ke yi na bibiyar irin matakai da hukumomin kiyaye hatsari a Najeriya suke dauka na rage yawan hatsarin ababen hawa a kasar. Yau ma mun samu wani babban bako mai muhimmanci ga wannan maudu'i namu musamman a wannan lokaci da hukumomi ke yaki da annobar coronavirus. Wannan bako namu zai mana bayani da dama akan abubuwa daban-daban to da yake an ce waka bakin mai ita tafi dadi. Haka bakon namu zai gabatar da kansa kana wakili Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da shi to ko wane ne
to sunana ko commander Ahmed Umar Sector Commander Federal City ko Ogun State Nigeria
a halin yanzu ana fama da cutar corona a ko ina a kusan a ce a duniya da ma Nigeria da jahohin Nigeria gaba daya wadanne matakai kuka dauka don kare fasinjoji da direbobi da ma sauran jama'a daga kamuwa da wannan cuta ta coronavirus a halin yanzu
to akwai kan matakai da dama da muka dauka kamar yadda fadar shugaban kasa ta hanyar committee ta hidigidanka na wannan COVID-19 mun dauki matakai da dama kamar yadda aka umarce mu na farko daga cikin su shine mu tabbatar da cewa dukkan tashoshi na mota da kuma inda jama'a suke taruwa suna shiga motoci na tafiya na zirga-zirga an tanadar da ruwa da sabulu na wanke hannu ruwa masu gudana na wanke hannu da sabulu sannan kuma su passengers da zasu shiga mota sun zo da takunkumin rufe baki da hanci sannan kuma su direbobin masu motocin suna da abin da ake kira wato hand sanitizer abin tsaftace hannu wanda duk wanda zai shiga motar mu tabbatar da cewa drivers sun fesa mai ko kuma sun matsa mai ya dauraye hannu ne ya goga ma hannu ne ya tsaftace shi sannan ya shiga motar nan sannan su kuma direbobin still muna sa ido da mu tabbatar da cewa sun dauki mutane a rabi abinda sun ka saba dauka ko kuma abinda mota ta saba dauka wato abinda ake cewa 50% capacity idan mota tana daukar kilometer 6 to sai ta dauki motar 3 abinda shi dai wanda muna tabbatar da shi sannan kuma muna tabbatar da cewa ana amfani da abinda muke kira passenger manifest, wato wani takarda ne wanda mutane suke rubuta sunan su da address din su da inda suka fito da inda za su je da kuma number wani nasu wanda koda an samu wani matsala za a yi tuntuba ta yi domin ya san ga halin da ake ciki. Shi muke kira passenger manifest. To da motocin da suke tafiya interstate, muna tabbatar da cewa suna amfani da wannan. To muhimmanci wannan shine idan an samu matsala ta harkar corona nan, kaga tracing din mutane ba zai wuya ba, saboda ga lamba da za a contacting next of kin din su da kuma su number su domin a gane wurin da suke.
Ranka dade dukkan waɗannan tanade-tanade da kuka yi domin kaucewa kamuwa da cutar corona ga fasinjoji, direbobi da ma sauran jama'a, ko sun samu karbuwa ga jama'a?
Eh, gaskiya sun samu karbuwa, saboda ba wai a harakan tasha ba kawai, muna yawo a tashoshi din, mutanen mu suna zagayawa suna fadakar da mutane, suna zaburar da su akan muhimmancin bin waɗannan dokokin kuma yin ce ka'idodin. Sannan kuma yaran mu da suke aiki akan hanya su ma sukan tsaye da mota su duba su gani shin kowa ya sa wannan takunkumin. Idan mutum bai sa ba, sai a dan gargade shi cewa don Allah ya sa wannan takunkumin. Sannan idan kuma aka lura cewa an yi wuce lodi fiye da kiman da ka'ida ta tarada, to gaskiya fi sabilillah za a sauke wanda suke excess din, wanda suka yi over din za a sauke su. Kila ma ya dan kama a dan yi ma driver ya tara haka ya je ya biya don dai kada ya saki. To bayan wannan kuma gaskiya har su shugabannin tashoshin daban-daban, mataki daban-daban nasu, muna kiran su, muna zauna da su, muna meeting, muna fadakar da su domin su ma su fadakar da mutanen su. Sannan kuma of course ga irin wannan kafofin yada labari na kuma muke amfani da su domin mu yada waɗannan manufofin da ka'idodin.
A Najeriya kamar sauran kasashe masu tasowa, haɗuna ababen hawa na laƙume rayuka a duk shekara fiye da duk wata cuta kamar coronavirus, malaria da tarin fuka. A jihohin Najeriya ma haka ne. Yaya lamarin yake a nan jihar Ogun?
Eh, to a nan jihar Ogun aka samu wannan matsalolin na coronavirus, kamar yadda ka sani nan ne ma abun ya fara bulla. Amma dai abun akan dan samu sauki ne, wani lokaci yakan zo da sauki. Amma duk da haka dai still ana samun matsaloli na faruwar hatsurruka wanda yake kashe mutane. Dan kafin wannan harkar corona din, duk duniya ai ittifaki cewa abun da yake lambawan ga kashe mutane harkar hatsari ne. To sai dai wannan corona kawai ta zo da ta jijjiga hankalin duniya sai ta shige gaba. Amma dai abun da sauki insha Allah.
Menene abubuwan da ke haddasa haɗuran ababen hawa a jihohin Najeriya ciki har da jihar Ogun?
To zai yi magana dai a ita jihar Ogun din specifically. Mahiyancin abubuwan da suke haddasa hatsura a cikin jihar Ogun bai wuce tuki na ganganci ba, da overload, da rashin bin ka'idodin haya da kuma ka'idodin tukin su kansu, musamman a wuraren da ake aikin gyaran haya. Don in ka lura yanzu, misali daga Ibadan zuwa Lagos, haya ce wadda ta kai tsawon kilomita 186, amma kilomita 172 duka yana cikin Ogun state. So kaga kuma wannan hanya dun Najeriya ba hanyar da ta yi cinkoson motoci irin ta. So kaga Ogun state ta zama kamar abin da muke cewa transit state, irin state wanda wuri wanda ake bi ana wucewa motoci masu zuwa Lagos, arewacin Najeriya, da kuma su fito daga Lagos zuwa arewaci. To akwai kuma waɗansu corridors wanda suke ba wannan ba. Saboda haka a takaice dai ita Ogun ta zama transit point na ababen hawa, saboda haka akwai ɗanɗanin cinkoson motoci. To su kaga ya kasance mayuwanci baki ne masu hitowa daga jihohi daban-daban a cikin Najeriya.
Madar labarmu da aka ta a nan, mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Ahmad Umar, shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Ogun, da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya. To madalla, yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Aminu Puyon, Baban Yusra, Maraɗi, Nijar. Ya ce, ya Allah, ina roƙonka da sunayenka 99 kyawawa, kuma tsarkakakku, ka kawo mana ƙarshen mulkin 'yan handama da babakere a ƙasarmu Nijar, saboda ba mu da 'yan siyasa na gari. ya Allah ka ji kukan bayinka, ka raba mu da mulkin ka makariya dan darajar manzo ila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakon gaba ya fito ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina, yace assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri gare ku, da Allah ku bada dama in yi magana akan wani mahadi da ya bayyana a Katsina Hausawa, na cewa mahadi bai dogon zamani to amma shi mahadin Katsinan ga dukkan alamu ya zo daga jirin zamani, duba da cewa mahadin siyasa ce ta kawo shi Katsina, domin yanda mahadin yake bayani tamakan yanayin yakin neman zabe ne, to mun gane mahadin, amma muna baka shawara ka koma wajen wadanda suka aiko ka, ka koma musu da aikin su domin dallatun Katsina ya fi karfin ka. Sai kuma sako da ke cewa salamu murya Amurka, da Allah ku faɗa wa gwamnatin jihar mu ta Kebbi karkashin jagorancin mai girma gwamna Sanata Atiku Bagudu, da cewa lokaci yayi da zai fitar da abinci da ke ajiye a cikin rumbudan gwamnatin jihar domin tallafawa talakawan jihar, duba da yadda talakawa suka shiga wani mummunan yanayin tsadar abinci ba wai a jihar ta Kebbi kadai ba. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai lengilenge da Hamza Galadima da Dan Asabe mai fata Yawuri. Sako na gaba na cewa rahoton da Oxfam ta fitar wanda ke cewa corona tana jawo yunwa tana kashe mutum 12,000 kullu yaumi ya zama kalubale ga mahukunta wajen lalubo hanyoyin shawo kan matsalar tun kamin ta kai wannan matakin, da fatar Allah ya sa a dace. Sako daga Sani mai lengilenge Yawuri da Aliyu Usman Taka Lafiya. Sai kuma sako da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ya ce VOA Hausa, na da Muhammad Umar daraktan ayyuka na hukumar EFCC a matsayin jami'in riko na shugaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci a Najeriya. Allah ya sa yin haka shi ne mafi alkhairi ga al'ummar Najeriya, domin wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma yaƙe. Sako daga ba ya fito daga Sadi Muhammad Chindo, unguwar ƙarfin madaki a Bauchin Tarayyar Najeriya, ya ce tabbas rashin komawa makarantu a Najeriya babban kalubale ne ga ilimin 'ya'yanmu, ya kamata yadda gwamnati ta buɗe filin jirgin sama ya kyautu a buɗe makarantu. Sai kuma sakon Abubakar Kawo Girgir, ya ce salam VOA Hausa, muna goyon bayan hana fitar da wani fim da aka yi domin masu matugo da luwaɗi da gwamnatin Najeriya ta yi, kasancewar barin irin wannan fina-finan su rika yawo a ƙasar tamkar bawa masu luwaɗi da matugo kofar ci gaba da aika-aikar da suke yi ne. Sakonmu na ƙarshe yana cewa indai har gwamnatin Najeriya za ta kyale kasuwanci su ci gaba da ci, sannan kuma ta buɗe filin jiragen sama, to ba mu ga amfanin ci gaba da rufe makarantun ƙasar tamu ba. Saboda haka a buɗe makarantu kawai su ci gaba da karatunsu, amma a gindaya musu tsauraran sharuɗa domin ci gaba da kasancewarsu a rufe ba ƙaramin koma baya ba ne. Allah ya kyauta. Kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu kam ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki 'yan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zaman 'yan kasa ga baki da suka shigo Amurka a haramce tun suna ƙananan yara. A wata hira da wani gidan talabijin na sashen Spaniyanci mai suna Telemundo, Trump ya ce shirin nan da ke baiwa baki ƙananan yara damar zama a Amurka na wucin gadi yana nan daram. An soma dokar hana zirga-zirga ta tsawon makonni 6 a Melbourne, babban birnin jihar Victoria ta kasar Australia, sakamakon karuwar kamuwa da cutar coronavirus. Victoria ta ba da sanarwar sababbin kamuwa da cutar 216 a yau Asabar, kasa da 288 da aka samu a jiya Juma'a. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa a yayin da masu zanga-zanga a babban birnin kasar Mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati, suka kuma tattoshe manyan tituna a jiya Juma'a, inda suke neman shugaban kasar Ibrahim Boubacar Keita ya yi murabus. Shugaban mai shekaru 75 a duniya ya faɗa wata sanarwa cewa ya yi Allah wadda ya da rashe-rashen rayuka da dukiyoyin da zanga-zangar ta haifar. Masu zanga-zangar dai suna neman shugaban ya yi murabus saboda kasa samar da sabon fasalin tsarin siyasa. Kasar China tana duba yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar karfafa tattalin arziki na tsawon shekaru 10 da Taiwan, wadda ita ce babbar yarjejeniya mafi girma tsakanin kasashen biyu da ke takaddama da juna, kamar yadda wata kafar yaɗa labaran China ta bayyana. Dubun dubatar jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Khabarovsk da ke gabashin kasar Rasha domin nuna ƙin jinin gwamnan yankin saboda hannu a kisan jama'a da dama. An kama gwamnan yankin Sergei Furgal a ranar Alhamis, aka wuce da shi zuwa Moscow inda aka yi masa tambayoyi, aka kuma bada umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni biyu.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lasiriyam, Baba Yakub Makiri ne ke cewa a huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na gari. Salamu alaikum.